أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمنا تكل التافينا أمدة الأحكام هنا كتاب الحج أبي ديك بياني أكن دبو بن دياها لتا alhaji lokacin da yake cikin hurumi zai iya kashe wa'annan dabbobi. A satin da ya wuce muyi bayani akan alfarman wato hurumi na Makka da kuma hurumi na Madina, mun faɗi abubuwan da bai kamata musulmi alhaji ko kuma mutum da yake wannan wurin yayi su ba. To addinin yayi magana akan abu ba zai bar mutum haka ba, in akwai abin da ya halatta ko kuma wani abu da zai cutar zai bashi mafita. Shi yasa bayan wancan babu sai aka ce to akwai wasu dabbobi kuma wanda za a iya kashe su har a irin waɗannan wurare don har mutum ya gansu, saboda su dabbobi ne masu cutarwa. To kuma duk abin da zai cutar da mutum, Allah ya yi ba mutum dama da ya gusar da duk abin da zai iya cutar da shi. To shi ne duk lokacin da malamai suka yi bayani akan aikin hajji za su kawo maganan hurumin waɗannan wurare, alfarma waɗannan wurare, sannan sai su kawo ayyukan da bai kamata a yi waɗannan wuraren ba. Zai gaya muku to akwai kuma wasu dabbobi da ko a irin wuraren za a iya kashe su, saboda su dabbobi ne masu cutarwa. Shi ne babin da za mu shiga a wannan a yau kenan. Yau 22 kenan ga watan Shawwal ta shekara 1433 bayan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ta yi daidai da 9 ga watan 9 ta shekara 2012 miladiya. A hadisin da zamu tace a yau shine hadisi na 216, hadisin Aisha radiyallahu anha. An Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala khamsun min ad-dawabi kulluhunna fasiqun yuqtalna fil harami al-ghurabu والحذئة والأقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم يقتلن خمس فواسق في الحل والحرم. وانا حديثي دقاء عائشة الله يرجد إتامة النبي صلى الله عليه وسلم ين أبو بكر وانا يتشي وانا النبي كوي أوراتنا بذروة كما تنا تكين وانا سكي يوي ترويتو حديثي دقاء النبي صلى الله عليه وسلم إتاقيني أمتي wanda take cikin as-sab'a mutum guda 7 wanda masu yi tarwaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ita kadai ne ta mace, duk sauran maza ne. To Aisha tana cikin su as-sab'a al-mukthirina na riwayan hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada khamsun min ad-dawab dabbobi kala hudu kulluhunna fasiqun, wa annad dabbobi fasiqaini a wata ruwaya fawasiqun maimakon fasiqun, kamar yadda ya zo a riwayar Muslim, yuqtalna ana kashe wa'annan dabbobi fil haram, har a wannan hurumin na Makka kenan, haram. Don haram din kullum ina faɗa ba wai ana nufin masallacin Makka kawai shi ne haram ko masallacin Madina kawai shi ne haram, a'a, Makka gabaɗayanta haram ne, Madina gabaɗayanta haram ne. Tun kafin mutum ya shiga Madina, ga wanda suke zuwa yau da kullum za su ga wa'annan alluna da ake rubutawa cewa yanzu za ka shiga haram, in za ka fita yanzu za ka fita haram. To kana shiga wannan wurin shi ake kira hurum. Shi ne ba a yin ayyukan da muka lissafa su a satin da ya wuce, wanda in mutum ya yi su akwai kuma wato addu'a mai tsanani ko wa'idi mai tsanani daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah maɗaukin sarki. To a wurin irin wuraren ana kace wa'annan dabbobi ga sunan aza a lissafo su. Na farko ko al-ghurab an kasa za ya kace irin wa'annan dabba. Walhidiatu a shafo ko ake kiransa mai daukan kaji din nan za a iya kashe wannan dabban. Wal-aqrabu haka kunama, wal-fa'aratu haka tsera, wal-kalbu al-aqur haka kuma kare. Al-kalbu al-aqur malamai suna fassara shi mafi yawa mahaukacin kare, da ya haukace da ya ga mutum kawai shi zo zai yi. To wannan kare ko a irin waɗannan wurare za a iya kashe wannan irin wannan kare. Haka kuma da dabbobin nan da aka ambata guda 5, رواية مسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم هو أهرم وكما أحل الحل شيني وجن هرم شيني الحل لي كمان عند مكيدك حلني تو حرم تنكم شيني وإنه راري تو إن دبوبي قدابير النبي صلى الله عليه وسلم شيزا أكشي سسبو دسوما تشتد متانيني تو كما الله يتفتدو أبن دزي شتد متن تو متن كما kada ya tsaya ya kokari da zai kare kansa daga wannan cutarwa shi yasa aka ba shi dama da kace irin wannan dabbobi aka hana shi farauta a irin wannan wurare aka hana shi tsintuwa a irin wannan wurare aka hana shi yanka icce a irin wannan wurare aka hana shi diban ciyayi a irin wannan wurare amma kuma sai aka halatta masa kashi aka halatta masa kashi wannan dabbobi saboda shi'umci na irin wa'annan dabbobi a ko ina ga dan adam sai kace kuma dan adam ya gansu to kuma ya kokari ya kare kansa daga shi'umci wa'annan dabbobi kaga wannan yake nuna mana addini daga Allah yake bai iya sa mutum gaba daya bai ba mutum mafita ba da yadda aka ce sai ka ya ba mutum wata mafita aka kawo wannan sarki sai dai wanda ya samu kaza da aka zo ai maka maganan abubuwan da aka haramta aka ambaci su mushe da sauransu sallai fara kuma sai wanda yake cikin lalura kaka ce an ba shi dama shi ma shi mushe don ya samu kubutar da rayuwarsa kaga addini bai taba wato rufe kofa gaba daya kulle mutum bai da wata mafita ba tunda wayancan dabbobin su ba su cutar da mutum dama mutum ne zai kace su don amfanin sa kamar na farauta to akwai wanda za su cutar da mutum iya ba su ko ba su cutar da shi ba za su cutar da wani sai ka ba shi dama shi ma kafin su yi wannan kan ba shi dama ya kashe su don kada su cutar da wani addini shine mai sauki shi kuma baya sa abu sai akwai maslaha ga shi wanda zai bi addini duk lokacin da gaga su ya shiga kunci a addini to shine ya sa kansa mafi yawa kuma ja'ala alaikum fi ddini min haraj Allah bai sanya kunci a addini ba yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridukum al-usra Allah yana son sauki gare mu bai sai ya tsananta mana to duk lokacin da mutum kaga ya shiga wani kunci to shine ya sa kansa amma a addini tabbas babu wani kunci Allah yana so yuridullahu an yukhaffifa ankum kullum Allah yana so ya sauƙaƙa mana wa yuridu shaytan kuma yana so ya tsananta mana shi yasa za ga mutum ya ci gadda kansa kunci da ba zai iya fita ba shi yasa a lokacin da wani a zamanin Umar ya saki matan sai ya saki ta so 100 maimakon 3 shikenan kuma yana wannan saki sai son matan kuma ya ta fado masa a zuciya ya rasa yadda zai yi ita ma gashi kuma tana san shi ya rasa yadda zai je wajen Umar sai ya Umar ya zai yi na saki mata na so 100 akwai hanyar da zan iya dawo da ita Umar ce babu hanya ce wayannan su sai inda tar da bukwai ce ka laifi ne ka dora ma kanka uku kuma sun tabbata sai kawo masa aya ki Allah ya fada cikin alqurani wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan duk wanda ya tsoraki Allah to Allah zai sama mashi mafita sai ce masa fa innaka domin kai lam tattaqillaha ba ka tsoraki Allah ba saboda kalam yaj'al lahu makhrajan Allah bai sanya maka mafita ba kaga mai kun da ya ce biyu ne kawai yana da mafita da ya ki tsoron Allah sai ce 100 sai umar ce to wannan su zai inda bakwai din na widiri ne laifi ne ka dora makanka uku kuma sun tabbata da ka tsoraci Allah kai abin da Allah ya umurce ka doka ga ka samu mafita yanzu baka da mafita bulala za a maka sannan kuma matan ka ta sai ku to addini kullum yana neman mutum mafita ne sai dai in mutum shi ya bulle kansa kaga wannan ya riga ya gama babu mafita so 100 a lokaci guda to inda tara umurce ya masa bulala saboda ya isgili da addini sannan kuma matan ta sai ku ga kuma son matan da yake sai Umar ya nuna masa wanda ya tsoraci Allah yana da mafita in mutum ya gito kuma ba mafita to shine wannan addini duk lokacin da ya kaza da kaza to sai kuma ya nema mutum mafita in abu kaza ya faru to ga mafita wannan shine dalilin wayannan dabbobi da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana za iya kashe su a kowane wuri mutum ya same su wannan hadisi abinda yake nuna mana kenan akwai dabbobi da aka istisna'in su da aka ce ba a kashe dabba ba a firgitar da dabba ba a kaza to sai aka nuna banda wayannan dabbobi wanda aka ambata su wannan kenan ina ga shi ma babin nan ya kare a hadisi guda daya amma in ka duba wasu littafai daban-daban za ka ga hadisi da yawa kila cikin Buhari a wannan babi za ka ga hadisi da yawa a Muslim ma haka amma shi mai littafi alƙawarin sa da yi bai fito da hadisi sai wanda Buhari da Muslim suka yi ittifaki, shi yasa a wani babu sai ga hadisi guda daya ne wanda Buhari ya rawaito shi, Muslim ma ya rawaito shi da sahabi ta hanyar sahabi guda daya, sai kawo hadisin kawai shikenan sai ya wuce. Inda za ka goma wani littafi daban ko ka dauko Buhari sai ga hadisi da suke magana akan wannan mas'ala suna nan da yawa, amma kuma Muslim shi bai rawaito su ba, to ba zai kawo su a nan ba, ko Muslim ya rawaito su ta hanyar wani sahabi daban ba zai kawo maka su a nan ba, saboda ba sharadin sa bane. To wannan hadisi guda daya shine mai littafi ya kawo hadisin, kuma abin da yake nuna mana wayannan dabbobi a ko ina aka same su ba kawai a haram ba za a iya kashe su, wanda aka ambata mana guda biyar, dera na ciki duk dera ba abin da yake in ba banna ba shi ma mafi yawa. To akwai kunama, akwai wani hadisi da ya kara har da su irin su maciji, duka za a iya kashe wayannan dabbobi masu cutarwa. Babi na gaba, babi yana bayani babu dukulu makkati, babu da yake magana dukulu makkata wato shigan makka. Kaga tunda magana aikin hajji ne, to dole tunda mutum zai shiga makka za a kawo mishi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka a lokacin da zai shiga makka bayan hijira da zai dawo aikin hajjinsa ko kuma umra. An Anas bin Malik radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam dakhala makkata 'am al-fath wa ala ra'sihi al-mighfar فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق باستار الكعبه فقال اقتلوه. وانا حديثي دغا انس بن مالك رضي الله عنه انا كرنسا انس بن مالك بن نضر بابن مالك بن مسلم تبا لوكاشين ده النبي صلى الله عليه وسلم يزو مدينه اكا حرمت شان جيا ا مدينه شي سي غبا زي يا حقورا يزونا ا غارين ده با شان جيا وا sai bar makka a madina din sai koma sham ya je ya zauna. Matarsa kuma musulmi ita ta musulunta da danta karami ana guda daya, shine da annabi ya zo ta dauki wannan dan ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai na kawo maka da gashi nan yayi maka hidima kyautan da zan baka kenan zuwan ka don bani da wani abu da zan baka. To ana ya zauna a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 10 kaga yayi shekara 20 kenan da bayan kafin rasulun annabi sallallahu alaihi wasallam ya abinna yana shekara 20 annabi ya rasu, shine Anas dan Malik bin Nadar al-Ansari radiyallahu anhu. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka ranan da aka yi budin makka, a kansa akwai mizfar, al-mizfar shine hulan kwano, helmet wanda ake sawa don kariya daga masu ko don wani abu shine al-mikfar din. Falamma naza'ahu, a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire wannan hulan kwanon da ya sa, ja'ahu rajul, sai wani mutum ya zo masa, fa qala, sai ke gaya ma annabi, ibn khatal, akwai wani mutum ana kiransa Abdullah ibn khatal, sai ke gashi nan fa muta'alliqun bi astaril ka'bati, ya je ya rato ya wato hake da ka'aba da suturun ka'aba, zanin da aka rufe ka'aba da ita da ita je ya fake don kada aka ce shi, saboda an ci go yanzu musulmai sun samu rinjaye, kuma su ko da waɗanda ba musulmi ba sun cewa wanda ya fake da ka'aba kamar yadda bayanin da muka yi a satin da ya wuce, to ya samu kariya saboda wannan man da kalahu kana aminan, to sai je ya fake a wannan wuri, sai aka zo ga ya ma annabi, annabi shi aka ce, saboda kafin annabi ya zo ya faɗi sunayen wasu mutane ce ko da sun je an same su a jikin ka'aba waɗannan mutane a kashe su, wannan mutumin din yana ciki shi ibn khatal din, don da ya musulunta, da ya musulunta sai ya yi ridda, da ya yi ridda kuma sai ta kashe mutane da suke gargashin sa, kuma ya samu mawaka suka yi ta zambon annabi sallallahu alaihi wasallama. Kaga wanda ya musulunta ya bar musulunci ya koma kafirci, hatsarin sa yafi abin nan, shine annabi sai duk inda aka same shi a kamo shi kawai a kashe shi. Ibn khatal din shine aka je aka kamo shi a wannan wurin, kuma ana wannan kenan hadisi yana nuna mana in mutum ya aikata wani abu a wani wuri kamar bayanin da muka yi kenan, wannan shine sahihi, sai zo ya fake da ka'aba ko a wannan wurin don kada a yi masa, to za a yi masa, don aka bar haka kenan masu laifi za su yawa, da mutum ya yi laifi ya ga za a yi masa gudu sai je fake da ka'aba, sai ya jale shi sai ai yanzu ya shiga wurin da yake amintacce ba za a yi masa komai ba. To sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ko a nan ne a je a dauko shi a kamo shi a kace shi. A wannan hadisi abin da yake so ya karantar da mu na farko shine shigan annabi da yayi a lokacin da aka bude makka ba cikin ihrami yake ba. An gane shi yasa ake samuna ya sa wannan helmet don mai ihrami bai sa mene hula ba zai rufe kansa ba, ba zai sa kowane irin abu da zai rufe masa kai ba. To kenan annabi ya shiga makka a lokacin da aka yakin makka bude makka ba tare da ihrami zuwa ya zai yi umra ko wani abu. Sannan yana nuna mana kenan mutum zai iya shiga Ka'aba ba da niyan umra ko ba ko ba da niyan hajji, don wata bukata ta shi ko kasuwanci ko wani abu. Wannan shine hadisi abin da yake so nuna mana na farko, na biyu kenan. Sannan kuma ya halatta mutum ya dauki kariya, abin da zai kare kansa daga wani abu da zai iya cutar da shi, ba wai yana kore tawakkali da Allah madaukakin sarki ba kuma. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama duk wani tawakkali mutum Annabi yana gaba, amma kuma ya kare kansa daga yaki da makami, ya sa wannan abu, ya sa sulke. Akwai lokacin da sulken ma ya ara ne daga hannun wani mutum kafiri wanda zai kare shi daga masu da tibau da sauransu. Kai kenan mutum zai dauki kariya, ya dogara ga Allah, sannan ya dauki abin da zai kare kansa kuma da shi. Kada kawai ya fito yaji kenan na dogara ga Allah, mutum bai da komai, sai mu je mu tafi mu je mu yaki bai da komai kuma ba. To dole ya dauki wannan habar din shi kuma. To sai Allah ya taimake shi, don ya dauki asbab na kariyan kuma sai ya kara dogara ga Allah, daga nan Allah sai ya taimake shi. Wannan shine abinda hadisi ya nuna mana kenan. Sannan in mutum ya aikata wani aiki na acce ko da yaje ya fake da Ka'aba, irin wannan mutum za kuma a nemo shi ne a je a yi masa hukuncin da ya dace, don yaje ya fake da Makka da Ka'aba, amma kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama yace a je a nemo shi a kace haka, kuma aka same shi anan aka kace shi din. A gaga wannan kenan ya nuna Makka ba zai zama fakewa na masu laifi ba, ko da yake hurum ne, amma kuma in mutum yayi laifi to za a fidda shi a mai hukuncin da ya dace. Wannan shine abinda ya zama sahihi na ya dace da maganganun kaman Ahmad da kuma Shafi'i, don su Maliku da Abu Hanifa suna gari ba za a iya kace shi ba, inda ya fake da wuri sai dai a jira lokacin da ya fito aka same shi a wajen harami a kama shi. Amma muddu ya shiga wannan wurin ba za a iya masa komai ba. Kaga mutane suka samu wannan, wani shikenan ba zai fito zai ga samu abinda zai ci a wurin, zai samu komai shikenan, sai ya aikata banna kawai sai ya gudo ya je ya fake. To wannan shine addini yayi wannan ya nuna, don kada mutum ya dauka ko in yayi wannan abu ya fake kuma zai samu wannan kariya. الحديث الثامن عشر بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من ثنية العلا أليا التي ببطحاء وخرج من ثنية السفلى. هنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في النبي صلى الله عليه وسلم على وقت ذلك في مكة to ya shigo ne ta kofan da ake kira Kuda, wanda yake tana Saniyatul Ula allati bi Bathha, duk sunaye wuri ne. Al Kuda din kamar yadda malamai suke sunar shine can saman Makka, in ka biyo zaka kana gangarowa ta Ka'aba ce ta zaka zo Ka'aba. Ana kira wuri yanzu Al Hujun shine wannan da Kuda din. To ta nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo, da zai fita kuma sai kiga sai fita ta haka kuma kaman inda ta gangara da kofan da ake kira Saniyatus Sufla, ita kuma yanzu suna kiran shi Haratul Bab, wato anguwan kofan da Annabi ya fita Makka, suna kiran sa wannan sunan. To ta nan ya fita. A wannan yana nuna kenan sunna ne mutum yana da ikon da zai yi ya shigo da ta wannan wurin, in babu kuma ya shiga ko ta ina. Wannan ba wai yana nuna mana wajibi bane, ana nuna mana yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam fito. Kuma wannan yana nuna yadda sahabbai suke wato laƙantan aikin Annabi sallallahu alaihi wasallama gaba daya. Babu wani motsi na Annabi sallallahu alaihi wasallama ba sai an mana rikodin dinsa an gaya mana yadda yi, tunda wannan abun ba wai yana cikin rukunin hajji ba, ko yana musabban hajji ko wani abu sunonin hajji na shigowa. Wani ma lokacin da Annabi ya shigo kaman nan, tunda bai gaya musu ibada bane, da a ce inda ba abin nan bai kamata ma a ce sun kiyaye mana wannan har sun gaya mana ba, amma ka duba sahabbai da suka kiyaye har inda Annabi ya biyo ya shiga, sai da suka kiyaye mana shi, inda ya biya fita sai da suka kiyaye. Sannan a gida kuma mata matayansa duk abin da yayi a gidan sa ga ga yadda annabi yake kaza ga yadda annabi yake ra'ayin sa gaba daya ai mana recording din sa shi yasa Allah yake ga ya mana karkana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun abin koyi mai sai ya kasance daga annabi saboda ra'ayin sa gaba daya tana nan a tare da mu a cikin hadisin sa an ga ya mana abin da yayi in tafiya ne inda ya kwana yadda yayi da zai tashi yadda duka a gidan sa kuma mata su ma suna dauko irin wannan labaran babu mutumin da aka yi mawa irin wannan a duniya kamar annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani takunsa sai an gaya mana in aski zai ce ga inda zai fara in takalmi zai ta ce ga yadda kafan da ya fara in kumbansa zai yanka ce ga yatsan da ya fara in haƙori zai goge ce ga yadda ya goge haƙorinsa kai duka rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam babba da karami sai da aka yi recording dinsa gaba daya shine hadisan sai cikin gida da waje tafiya in tafiya annabi yayi sallallahu alaihi wasallama za ka ga maka da yazo gangara ga abin da yayi da yazo hawa ga abin da yayi da yazo kuri ga kalman da yayi amfani da yin zai zallake wannan kuri duka rayuwarsa gaba daya an tattara an aje don an san shine abin da zai zama wato abin da musulmai za su yi su samu haske na rayuwarsu na yau da kullum a wannan shine abin da hadisi ke nuna mana kenan inda annabi sallallahu alaihi wasallama ta yadda ya shiga makka lokacin da zai fita kuma ta inda ya bi ya fita wannan abin da hadisi ke koya kenan koyar da mu kenan daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu hadisi na gaba shi kansa daga abdullahi bin umar radiyallahu anhuma qala dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama albayta wa usamah ibn zaid wa bilal wa usman bin talha فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودتين اليمانيين ونحن حديثي دقاء عبد الله دقاء عمر حديثي ندريب دقاء شاترة النبي صلى الله عليه وسلم ياشي مكة كأبا أريان إسا كأبا قصتنا هذا قوفا ana shiga ciki har yanzu manyan baje suka ji aka bude musu su shiga ko mahaddatan Qur'ani da suke zuwa gasa na duniya wanda ake a Saudiya in suka gama za a kai su shiga wannan wurin ana bude musu wannan wurin su shiga to haka manyan baje aka bude musu su shiga to annabi sallallahu alaihi wasallama an bude wannan ainihin Ka'aba sai ya shiga ciki da shi da Usama dan Zaid da Bilal da Uthman bin Talha suna shiga su wa'annan mutum hudu tare da annabi uku kai tare da annabi shine na hudu sai ka kulle kaka kulle kofa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a cikin Ka'aba din kenan shi mai ruwaito hadisi shine Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Umar an san shi da bin diddigin annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da annabi yayi in dai ya ga wannan abun ko da ba ce wannan abun addini ne Abdullahi bin Umar kai yayi shi shi yasa ake kiran shi al-imamun nafi har ma malamai suna cewa wasu ya cika tashaddudi shi in dai ga annabi yayi kaza yayi wani abu ko zagayawa ne annabi a tafiya to in yazo wurin ko bai ji wani abu sai ya daura abu da shi ma ya zagaya saboda koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama da yake yi tsananin koyi wata rana an ce a masallacin Madina ayi sallah ana fita sai annabi ya ga ana gogeya da mata wajen fitan masallaci dan ne shi kada an bar ma mata wannan kofar su dinga fita ta wurin suna cigowa billahi bin kuma tun da yaji wannan magana aka ce har ya rubu da duniya bai sake bin wannan kofar ba kaga ba wai umurri bane annabi ya bayar kawai ce da to tun daga ranan billahi bin umar bai sake bin wannan kofar ba saboda din magana annabi sallallahu alaihi wasallama sau da kafa har aka ce wata rana icce ne ake tafiya tare da annabi ya ga wannan icce ya sunkuya shi da yazo wajin wata shekara babu icce sai da sunkuya a wannan wuri ke ne sai ya annabi ya sunkuya ce ba wai tsaho da yake ce a'a shi dai wannan sai aka kira shi mutashaddid a wadannan abubuwa to shi da ya ga yana gani annabi ya shiga sai da aka bude kofa shine farko wanda ya fara shiga wuri yana shiga me yake so sai tambayi Bilal falaqitu bilalan fasaltu hal salla fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi annabi ya salla a wannan wurin da kuka shigo sai ce eh yayi salla ina yi salla sai da kanin tura kunnan na yamaniyin guda biyu sai ya tsaya wurin shi ma ya yi sallah kenan hadisi yana nuna mana ana sallah cikin ita Ka'aba amma sallan nafila ba farali ba annabi ya shiga da wa'annan mutum guda uku su yi sallah ibn Umar yake tambaya yake fadi kuntu awwalu man walaja lokacin da aka bude ba kofa alwaluj shine shiga ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha abinda yake shiga cikin kasa to awwalu man walaja ne farko wanda ya shiga bayan bude kofa ina shiga kuma sai na samu Bilal
ce yayi sallah
eh ai na yi sallah ce tana ce kabbar sai ta mata shi din dai yayi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan wuri wannan hadisi shi kansa ya nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci da Ka'aba yayi sallah ciki da su Usama sannan kuma ya halatta din za iya shiga yanka samu dama ai sallah ta nafila ciki na wannan shine abinda hadisi ke nuna mana kenan duka ina gani wannan abubuwa dukan sun faru a lokacin da aka yi fatahu Makka din wannan kuma shine maganganun mafi yawan jumhurin malamai cewa ya halatta ai sallar nafila a cikin Ka'aba sai Maliku ne kawai da Imam Ahmad suke tafiya akan cewa baya halatta amma wannan hadisi ya nuna cewa ya halatta ai sallah cikin Ka'aba din tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma har aka yi tambaya din aka bada labari cewa yayi din to ya yana kuma sunna ne in mutum ya samu dama ko mustahabbi ya shiga wurin shi ma ya yi sallah amma yanzu ba zai yi ma kowane mutum ba don shi kansa bude wurin ana bude shi ne ba kowane lokaci ba shekara kila bai fi sau daya ake budewa ba ko kuma in aka yi wasu manya-manyan baƙi musulmai ko kuma irin wannan gasan da ake yi ɗaliban da suka zo abin nan akan bubbude musu su shiga su yi sallah irin waɗannan wurare to kaga yanzu mukan ba ce zai sai mutum ya shiga wuri ya yi sallah kai sallah ko ina ka faɗi shine babba shine wanda ake so ma fuskantar ita Ka'aba mai sallah na'am na'am ku sallah na'am 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 ko ina zai fuskanta ai sallah eh shine to shi yasa wasu mutane suka ce bai halatta ai sallah wurin ba saboda ita ne Ka'aba yanzu kana cikin ta ina za ta kalla wace Ka'aba ta kudu ko ta arewa ko ta abin nan shi yasa wasu suka ce a to tunda Annabi ya shiga yayi sallah sai ka nuna ya halatta shi yasa wasu malamai suka hana a hau saman Ka'aba bololuwa ai sallah saboda lokacin da mutum yake wurin kan kun bai kalli ko wani Ka'aba ba gara a ciki za ki kila ka kalli kusurwa ta abin nan amma kana tsakiya kana can sama kenan kana kalla wata kibla daban to na'am a ya halatta ai jirgin ba saman Ka'aban take ba eh amma ba saman Ka'aban ba ai malamai sun yi bayani akan irin wannan abubuwa tunda kila tana kudu da Ka'aba ko arewa da Ka'aba ko kuma gabas ko yamma sai kai sallah amma inda za ce jirgin tana kololuwar Ka'aba aka tabbatar to nan ne sai malamin sun ce kuma to nan kenan ba ka kalli ko wata Ka'aba ba amma in tana kaman za ka je America ka san inda gabas Ka'aba take da kai to sai ka kalli wurin kai sallah in za ka je ta wata kasa can gabas ka san inda sai ka kalle ta kai sallah na'am ya halatta anan eh amma a samanta kololuwa ka san flat ne take to mutum ya hau sama shine kaga ka kalle kila baitul maqdis mutu ya kalla a lokaci kuma an shafe wannan eh shi yasa malamai sun hana a hauka ba a yi sallah amma kana gefen ta ko mai kololuwan gini zaka iya sallah a wurin na'am na'am hijir isma'il wannan angul din a ba sallah cikin sa shi kansa duka Ka'aba ne eh annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ke gaya ma Aisha shi ba duk mutanen ki su ma sabbin musulunta ne da na dan fasa Ka'aba na kai ga iya inda kake a da zamanin Annabi Ibrahim wannan angul din duka Ka'aba ne kudin waɗanda suka gina Qurayshawa ne ya kasa shi yasa suka tsaya ta a wurin shi yasa har yanzu zaka ga a farali ba a bari ana shiga wuri ya sallah sai dai nafila wannan angul din na gabas ba a sallah a ciki da nafila za a yi kamar nafila cikin Ka'aba ne eh ya za a yi shi yasa askar ba sa yadda shiga wurin ayi sallan farali saboda sun cewa wurin shi kansa Ka'aban ne shi ne nufi ba don haka ba da ya tsara ta kai inda take a da don ya zama Ka'aban din full Ka'aba yadda take a zamanin Annabi Ibrahim wa yadda Ibrahim al-qawaid wannan qawaid din wannan hijir din ya shiga ciki na'am ah a wannan babin shi ma kansa ya kare a wannan hadisi guda biyu. Sai babu da yake bayani akan at-tawafi sallallahu alaihi wasallam, babi at-tawafi wa adabuhu wa at-tawafi da kuma na dubban da abi kaga duka kafi a kawo mana tawafi sai da ka kawo mana waɗannan abubuwa don nuna mana muhimmancin su, sanin hurumi na makadin da madina da kuma me ya halatta alhaji yayi ko wanda yake umra kuma zaunin wuri da abinda bai halatta yayi wannan wurin ba. So kafi a kawo masa abinda zai yi aikin hajji din, babin hajji ya kama sai da ka fara masa abubuwan da bai kamata yayi su ba. Yanzu babi zai bayani akan at-tawaf wa adabu. Tawafi daya ne daga cikin rukuni na aikin hajji ko rukuni na umra. Tawafi, tawafu na Ka'aba kenan, akwai tawafu qudum, akwai kuma tawafu na ifada, akwai kuma tawafu na wada na bankwana. To sai wanda zai yi umra wannan tawafin da zai yi shine wannan rukuni na wannan umra da kuma sa'ayi da niyya. In ya rasa daya daga cikin wa'annan to umransa bai yi ba. Haka ma aikin hajji, tawafi na ifada rukuni ne, sa'ayi na ifada shi kansa rukuni ne. In bai yi daya daga cikin su ba to shi ma aikin hajji bai yi ba. Wa'annan to shine yanzu za a yi bayani da kuma ladubban da ake so mai tawafi ya lalabtu da su. Hadisi na 220 عن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر إلى الحجر الأسود وقبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. دقى عمر رضي الله عنه بن الخطاب كان ليزو وجن ونن حجر الأسود سيس بنش ونن دوزي waƙala sai ke faɗi inni la'alamu lallai ni na riga na tabbata na sani annaka hajarun kai dutse ne la taburru baka amfanar da komi baka cutarwa kai wala tanfa kuma baka amfanar da mutum dutse ne kaman kowane dutse. Me yasa ya samu wannan albarka? Saboda wurin da yake, saboda aikin da annabi ya yi a wannan wurin shi kadai ne. Sai Umar yake so ya nuna mutane ba wai wannan dutsen ake bautawa ba, umarnin Allah ne ake bi a wannan dutsen. Don ba haka wani sai dauka wannan dutsen shine ake ma wannan abubuwa ba shi bane, umarnin Allah ne ake yi a wannan. Ko taba Ka'aban da ake yi ba ita ake bautawa ba, umarnin Allah ne ake bi a wannan Ka'aban, ita ba abun bauta ba. Don wani sai dauka ita ce abun bauta, ita ba abun bauta bane. To Umar yana so ya nuna mutane wannan, sai ke gaya ma dutse ne na riga na san kai dutse ne, ba ka mallakan cutarwa ko amfanar ko yana mallaka babu. Allah ne yake da cutarwa yake da amfanarwa. Sai ba don naga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunbanci ke ka ba, ni ma da ba sunbance ka ba. Duka yana ƙara ƙarfafa mutane tauhidi tsakanin su da Allah. Duk aikin da mutum yayi ya san cewa umurnin Allah ne yake bi, ba wai don akwai wani abu na wannan wurin wata fa'ida ba ta wannan wurin. Allah ne ce kai zan baka kaza a wannan wurin, shi yasa ka kai ba wai wannan wurin zai baka wannan abun ba. An gane? To abinda Umar yake so ya nuna ma mutane kenan. Dutsen yana da daraja, yana da girma, amma shi kansa ba shine maksudi ba. Umurnin Allah ne. Ko? To inda ba umurnin Allah ba ba fi. Shi yasa duk wata ibada kafin mutum yayi ta, indai ibada ne, sai ka samu umurni daga Allah ko daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai. Amma kuma ayyukanmu na yau da kullum shi kuma kai kawai sai lokacin da aka ce maka wannan abun an hana. Shi yasa in kana wani abu na yau da kullum wani ce maka an hana ba a yi kaza, hani sai ke kawo mun dalili da yake nuna an hana. In kuma kaga wani yana wata ibada in ka hana shi, to shi da ya san abinda ba zai ce maka, ba zai tambaye ka ina dalili da ba a yin ibada ba. A'a, shi mai yin yake buƙatar dalili. Yanzu an gane ba? In zai za ka yi wata ibada ba, za ka yi wata ibada ba sai da umarni daga Allah, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fil ibada da tawakkuf ake yi sai an samu umarni. Ayyuka al ashiya kuma na yau da kullum al ibaha, kai komi sai ka samu dalili. Shi yasa a farko za ka gani duk wasu abubuwa na haramun ne, aya ne take saukowa ta ce kaza haramun ne, kaza haramun ne. Har maganin giya, da ana shan giya ai, da aka zo haramta ta ma ba a lokaci guda ba. Ya ayyuhallazina amanu, sai ce la taqrabus salata فأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون كذا كوسان شي سالله الهالكون اشكي ما سمعي سيكون سان ابين دا كوكي فاري كذا يا حالته داي سيشا اما لوكاشين سالله ني بزا اشا با sai da aya ta sake saukowa innamal khamru wal maisiru wal ansabu zuwa garce la shayrisu min amali shaytani fashtanibu daga nan suka hanu to kenan duk wani abinci ko abinci ko abin sa ko yau abubuwa na yau da kullu kai kai aiki kai kai ko sai ka samu dalili cewa ba a yi to haka kuma shi ibada ba a yi kuma sai ka samu dalili kai sai sa wasu in kace ba a yi maulidi sai ji kawo dalili ba a yi maulidi shi mai yake bukatar dalili saboda maulidi kansa ibada ne ko sun da ibada ne mai yinta yana bukatar ya kawo dalilin da ya nuna za a yi kai da kace ba za a yi ba kana kan asali don asali sallan nan ba za mu yi ba in ba mu samu umurni ba aqimus salata zakka ba za mu yi ba in ba mu samu umurni wa atu zakata haji ba za mu yi ba in mun samu umurni wallahi ala nasu hijjul baiti haka abu yake to duk wanda zai yi wata ibada to yana bukatar dalili umurni irin wannan daga Allah ko daga manzon Allah kafin shi yasa Umar yake magana wannan dutsen da ake sumbanta ba wai asali shi dutsen bane ake girma ko ake ma wannan Allah da yayi umurni shi ake girmamawa a wannan wuri shi ce umurni umurnin sa ake bi da kuma annabin da yayi haka shi ake koyi da shi kenan ko abinda za a koya a wannan hadisi kenan to duk wata ibada da ake yi to umurnin Allah ne ake bi ba wai wannan wurin ake ma wannan ibada ba sai dai a gaya maka a wuri kaza yana da daraja wai ba shi wannan darajar Allah ko manzon Allah shikenan in kai zaka samu lada iri kaza wace zaka samu Allah ko manzon Allah shikenan to duk wani wurin da za a girmama ba a samu wannan girman daga wurin Allah ba na wannan wurin daga manzon Allah ba to wannan girman bai da wata fa'ida kuma mutum ba zai samu komai ba a wannan wuri kowanne irin wuri ne kuma to abinda hadisi yake so ya nuna karfafa tauhidin musulmi tsakanin shi da Allah so duk abinda zai yi to Allah ne ya umurce shi ya yi wannan abun kuma Allah ne yake mafiyayya a wannan wuri na kira sallah a wasu malamai sun ce abinda ya sa Umar ya faɗi wannan magana saboda yayi ne a gaban alhazai gaban mutane masu yawa wanda wasu su da yawa ba su dade da musulunta ba sun saba da bauta ma duwatsu da gumaka idan sun ga haka sai su dauka irin ibadan su da suke yi da na gumaka irin ta ake yi a nan shine Umar yake so ya nuna musu ba wannan ibada ake yi ba umurnin Allah ne ake bi a wannan dutse ba girmama dutsen ba ko yana da wani aki na bauta shi yasa Umar ya faɗi wannan magana a gaban alhazai masu yawa da lokacin da yake amirul mu'minin ya faɗi wannan magana da ya zo sumbantan wannan dutsen don alhazai mutanen da suka musulunta ba da zai yawar suka saba bauta ma duwatsu sun zo su ce sai mu ma bautan da muke ma wancan dutse a tsena da asali ga dinan ana yi anan to shi ke so ya kore wannan azukatan mutane wanda suka musulunta ba da dadewa ba wannan shi ne sannan kuma za mu gane anan aiki na ibada ana yi ne ko mutum ya gane hikimar yi ko bai gane tsoye ba yanzu ya kace dutsen nan baka amfani baka shukarwa sai shi to me ye dalili na sumbantar sa saboda me ibada ne akai akwai abubuwan da yake ibada ne mahadan kawai ko ka sun illan dalilin yin abu ko baka sani bin Allah ce kai ko annabi ce kai shine fiyayyen mutum bawa shine yayi bi wannan abun kawai ba tare da ya gano dalilin yin abun ba ko yana samu wata fa'ida ko bai samu wata fa'ida an gane wannan shine Umar kuma yake so ya nuna musu biyayya ne ga Allah shi yasa ake yi wannan wayannan duka malamai su bayani akan su insha Allah ina gani kuma sai mu tsaya anan sati mai zuwa za mu yi bayani akan hadisi na gaba akan abin da ya shafi tawafi ina koyi dan tambayoyi sai ayi